daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 25 31 41 da kuma 60 za kuma iya kama mu a tashar View Africa akan mita 102 da ke Yamai sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraro Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 3:30 kenan ne amma a nan Washington DC A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa yayin da shugaban Amurka ke cika shekara guda akan karagar mulki to ko yaya wasu ƴan Najeriya ke kallon salon mulkin sa
to tunda Donald Trump yazo wannan kaida da aka san America tana kai ta dan samu gurbi
a cikin shekara ɗaya Donald Trump yayi kokari yayi kusan duk wasu abubuwa da yace zai yi a mulkin shi
za ku ji sauran ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin tsintsiya maurin kida da shirin jawabai daga dattawa amma ku duka sai kun sha labaran duniya
Masauri assalamu alaikum A ci gaba da tattaunawar da ƴan majalisar dattijan Amurka ke yi game da batun kuɗin tafiyar da ayyukan gwamnati rahotanni na cewa ƴan jam'iyyar Democrat da na Republican sun nuna alamun samun cimma matsaya a yau din nan bayan sa'o'in da suka gabata da dakatar da kudirin amfani da kuɗin tafiyar da ayyukan gwamnati a tsakiyar daren jiya lokacin nan gundumar Colombia ne aka kawo ƙarshen amfani da kuɗin tafiyar da ayyukan gwamnati da hantsin yau asabar ne sanatocin suka koma kan muhawara game da wannan batu musamman akan kuɗin da za a yi amfani da su na wucin gadi domin gudanar da ayyukan gwamnati har zuwa ranar 8 ga watan gobe idan Allah ya kai mu sai dai sanatan nan na jam'iyyar Democrat Senator Tammy Baldwin ya soki lamirin amfani da wannan tsarin amfani da kuɗin tafiyar da gwamnati gutsun-gutsun su ma 'yan majalisar wakilai suna nan a zauren majalisar su domin jiran yadda za ta kaya a majalisar dattijan idan har majalisar dattijai ta cin matsaya da ke buƙatar wani sabon jefa ƙuri'a hakan zai sa a sake komawa da wannan batun zauren majalisar dattijan domin neman ƙuri'an amincewa Mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya isa Alkahira yau Asabar inda ya tattauna da shugaba Abdul Fattah al-Sisi kan batutuwan da suka shafi tsaro ta'addanci ciki ko har da batun yaƙi da ƙungiyar na IS dama tun a cikin watan Disamba ne aka shirya wannan ziyarar amma kasancewar mataimakin shugaban kasan cikin batun tattaunawa game da sabon tsarin harajin kasa da ake son a yi wa kwaskwarima da kuma kin ganawar da shugaban Palestina Mahmud Abbas ya ki na amincewa ya gana da shi a Bethlehem ya sa aka ɗage ya ziyarar shugaban na Palestina ya yi fatali da shawar da shugaba Donald Trump na Amurka ya yanke na cewa ya amince da birnin Kudus a matsayin fadar gwamnatin Isra'ila Pence dai shine babban jami'in gwamnatin Amurka na farko da kai ziyara a kasashen gabas ta tsakiya tun bayan lokacin da shugaba Trump ya bayyana birnin Kudus a matsayin fadar Isra'ila a cikin sanarwar da White House ta fitar ta ce wannan ziyara da mataimakin shugaban kasa ya ƙara jaddada manufar Amurka ne na yin aiki da ƙawayenta wajen ganin an yaƙi mummunar aƙidar da ke zamewa barazana ga matasa masu tasowa nan gaba birnin Alƙahira dai shine zango na farko da mataimakin shugaban kasa ya da zango a wannan ziyarar tasa ta kwanaki hudu a kasashen da suka hada da Jordan da kuma Isra'ila sai dai ba a sa ran mataimakin shugaban kasan zai gana da shugaban Palestinawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da wani bangare na dokar da za a yi wa garan bawul a daukacin sashin albarkatun man fetur din kasar wannan doka wacce aka fi sani da PIB ta kwashe kusan shekaru 17 tana jiye ga komo a majalisar dokokin kasar ga madina dauda da karin bayani a cikin wannan rahoton da ta aika muna
doka ce dai wadda ya kamata masu saurare da farko su gane cewar doka ce wadda kwatankwacin kusan dukkan kasashen duniya da suke da arziki na man fetur saboda ci gaba da aka samu da kuma zayyana da aka samu ta yadda harkokin hada-hadan man fetur ya bunƙasa a duniya ya zama wajibi a irin wannan dokoki domin a baiwa Najeriya damar da ya kamata ta samu wajen gogayya da kasashe masu arzikin man fetur irinta dokar da muke da ita da take gudanarwa ko kuma ta bada zayyana akan yadda za a toni mai a tace shi a saida shi a kasuwar duniya da dama da aka bawa ƴan kasuwa walau na cikin gida da kuma ƴan kasuwa da za su iya shigowa don zuba jari a Najeriya, doka ce wadda bata taka kara ta karya ba.
Menene alfanun wannan doka ta PIB idan an yi la'akari da yadda ma'aikatar man fetur ke zama ita ce wuka ita ce nama? Tambayar kenan da na yi wa Honorable Datti Garba Muhammad.
Watan akwai alfanu da yawa a ciki. Yanzu a misali akwai wata hukuma a ciki da ake ce ma National Exploration Frontier Agency. Watan wata hukuma ce da za ta binciko mai a cikin Najeriya, musamman yankunan da ake tunanin akwai mai, kamar yankin tafkin Chadi, yankin rafin Benue, akwai yankin Sokoto da ake ce ma Sokoto Basin, da yankin Bidda, da yankin Dahome a can wuraren kudu maso yamma, da kuma wani yanki da ake ce ma Cross Rivers.
Shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullun, Dr. Sadiq Abubakar Gombe, ya bayyana yadda 'yan ƙasa za su samu moriyar dokar idan an kammala aiki a kanta.
In an samu shugabanni na kwarai masu kishi al'umma, za su yi ayyukan ci gaba da zai shafi ɗan ƙasa ya amfani shi.
Abin jira a gani shine yadda wannan doka ta PIB za ta magance zargi da ake ta yi ga yawan jami'an da ke wannan sashi na man fetur.
Muryar farko da aka ci na Alhassan Adodogwa ne, shugaban kwamitin na musamman da ke kula da wannan bangaren dokar. Gwamnatin kasar China ta soki lamirin Amurka na take daucinta, hakan ko na faruwa ne bayan da jirgin ruwan Amurka mai murkushe makami mai linzami ya gita a cikin ruwan kudancin kasar ta China wanda ake takaddama a kansa.
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a yau Asabar ne shugaban Amurka Donald Trump ya cika shekara guda da hawa kan karagar mulki bayan da ya gaji tsohon shugaba Barack Obama. Kan haka ne wakilinmu Madina Dauda ta haɗa mana rahoto kan ra'ayin wasu 'yan Najeriya, inda ta fara da ra'ayin Awar Rafsanjani, babban jami'a kungiyar Amnesty International Relation Najeriya.
To, da dama mutane ana koyi da ƙasar Amerika a wajen ɓangaren tafi da jagorancin demokaraɗiyya da kare haƙƙin bil'adama da kuma bawa mutane dama 'yancin faɗa. To, tun da Donald Trump ya zo, wannan aƙida da aka san Amerika tana kai ta ɗan samu gurbi.
Shi ma Imrana Wadanas, shugaban ƙungiyar haɓɓaka matasa na jihohin Arewa 19 da birnin tarayya, yana ganin irin sauyin mulki da aka samu a Najeriya ita ce ta shafi yadda Amurka ke kallon ƙasar a yanzu.
Da an waye gari mun fuskanci alƙibla ta yadda Amerika suke takama da cewa ai su ƙasar Amerika ita ce farko kafin kowa kafin komi, haka mu ma Najeriya mu ɗauka cewa ƙasar mu ita ce farko kafin kowa kafin komi, da mun ci gaba da fiye da haka.
A ɓangaren kasuwanci, musamman manufar da aka buɗe daga Afirka zuwa Amurka, wacce aka fi sani da AGOA, wani hamshakin ɗan kasuwa Adamu Garba yana mai cewa
a cikin shekara ɗaya Donald Trump ya yi ƙoƙari ya yi kusan duk wasu abubuwa da ya ce zai yi a mulkin shi. Sannan kuma an buɗe kasuwanci kamar mu yanzu mu 'yan Najeriya. Mu members ne na North Atlantic Alliance.
Sai dai sakataren jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, mai Mala Buni, yana ganin harkar kasuwanci ya bunƙasa domin Trump yana kallon ƙasar da kima.
Babu yadda Trump ko wani shugaban ƙasa na Amerika ko ma ba Trump bane a yi halin da ake tafiya yanzu ya ce zai juyawa Najeriya baya ko kuma ya ce zai tozartawa 'yan Najeriya, saboda sun san shugaban ƙasan da yake jagorancin ƙasan yanzu shugaban ƙasa ne da yake da mutunci, yake da kima a idon shugabannin duniya. Wannan yana daga cikin irin dalilan da ya sa ma yanzu mutuncin ɗan Najeriya da mutuncin Najeriya ya canzu nesa ba kusa ba a idanun ƙasashen duniya, ba kamar yadda yake da ba.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, an gaida ke Madina Dauda, yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga Jimmy Ali da shirin tsintsiya.
Tsintsiya
maɗaurin ki ɗaya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu tuna baya da irin rawar da ya kamata 'yan jarida za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma fahimtar juna. Da muka gabatar cikin watan Afrilun shekara ta 2017, lokacin da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya zanta mana da
sunana Ali Alkali ne, ina aiki ne a jaridar People's Daily, ni ne mataimakin editor kuma editor mai kula da harkokin labarai na siyasa.
Na'am. Assalamu alaikum masu sauraron mu, sunana Salisu Sani Idris, ma'aikaci ne ni na kamfanin dillancin labarun Najeriya.
Alhaji Ali Alkali, yanzu zan fara da gagare ka. Muna son ka dan mana batu don gane da irin rawar da ya kamata yan jaridu su taka wurin samun zaman lafiya a cikin ƙasa.
To, gaskiya zaman lafiya da harkar aikin jarida kamar dan juma ne da dan jummai tare suke tafiya. In ya zamana ana ta cece kuce a jaridu da sauran kafafen watsa labarai, to za ka ga mafiya yawa al'ummar ƙasa inda hankalinsu yake karkata kenan. Idan wanda suke aiki a kafafen yaɗa labarai suna yaɗa maganganu na zaman lafiya, na zaman tare, to za ka ga zaman lafiyan yana da cigaba. Amma in ya zamana duk sanda za ka buɗe jaridu ko ka buɗe rediyo ko ka buɗe talabishin, abubuwan da za ka yi ta gani shi ne maganganu na ɓatanci da nuna ƙin wasu, abinda wai ake kira hate speech. To akwai 'yan abu waziri a shakiɗa ko? Za ka ga mafiya yawan mutane ba wa wanda ba su yi karatu kawai ba, hatta wanda suka yi karatun suka yi ilimin, yawanci sai ka ga inda wai baki ya karkata nan yawu yake zuba. Indai inda ka buɗe kawai maganganu ake na ɓatanci, an ware wasu ana ɓata su ko ana ƙin ƙasar, to sai ka ga gaba ɗaya mutane nan za su karkata. Idan kuma misali na zaman lafiya ne na yabo, sai ka ga nan za a karkata. Babban misali shi ne abin da ya faru kwana-kwanan nan. Saboda harkar siyasa, an san daman siyasa haka take, dole za ka samu masoya, za ka samu wanda ba sa son ka. General Buhari, President Shugaba Buhari, yana fuskantar ƙalubale sosai. Ana ta sukansa bai yi kaza ba, bai yi kaza ba, baya kaza, amma duk an manta da matsalolin da ya tarar a ƙasa. Amma wanda suke ta wannan sukan, saboda mutanen ƙasa da yawa wanda suke musamman 'yan jam'iyyar adawa da kuma na wasu ɓangare na wata ƙasa wanda sun ɗauka tunda Buhari ba daga ɓangarensu yake ba, kawai ƙasar ma an za ta wargaje ta wargaje, kullum zaki, kullum maganganu. Amma da ya bar ƙasa ya tafi jinya, wani ɗan ɓangaren ya hau, sai a shiru ƙasar, sai kuma aka da ana yabo. Shikenan wanda da suke cewa gwamnatin ba ta komai, sai kuma suka da suna cewa ai gwamnati yanzu tana tafiya, abubuwa suna canjawa. Abubuwa kuma duk wanda in ka tambaye mutum me ya canja din, ba zai ce maka farashin gari na doya ko alabo ya sako ba. Amma saboda kawai an canja alƙiblar maganar, shikenan sai alƙiblar mutane ita ma ta canja.
Alhaji Salisu, yanzu zan dawo gare ka. A matsayin ka na ɗan jarida, wacce rawa ake sa ran ɗan jarida zai taka domin inganta zaman lafiya a cikin ƙasa?
Ɗan jarida yana da muhimmiyar rawa da zai taka wurin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa tsakanin al'umma iri daban-daban. Bisa la'akari da cewa Najeriya ƙasa ce wanda take da yawan ƙabilu iri daban-daban, kuma ƙasa ne wanda akwai addinai guda biyu waɗanda su ne suka fi rinjaye al'amuran ƙasan, addinin Islamu da addinin Christianity. To ya zama dole 'yan jaridu ya zama na duk lokacin da za su rada wani rahoto ko akan menene, ya zama abun farko da ke zukatansu shi ne interest na ƙasansu, kare muradin ƙasa. Domin wannan shi ne abun farko da ya kamata, domin idan ba sai da zaman lafiya tukuna za a iya gabatar da wani abu. Kuma zaman lafiya yana kasancewa ne a cikin ƙasa. Idan aka ce ƙasan ba zaman lafiya, aikin ma na jaridan ma ba zai yiwu ba. Ko za a yi shi ma ba za a yi shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali a samu yanda ake so ba. Don haka 'yan jarida na farko, role na farko da ke gabansu shi ne ya za a yi su haɗa kan al'umman ƙasa. Lokaci ya yi wanda ya kamata a aje bambancin addini a gefe da bambancin a kabilanci, ya kamata ɗan jarida ya zama a duk lokacin da za su gabatar da wani rahoto ko sharhi akan wani abu, ya zama sharhin su ba ta da fuska da maganan addini ko maganan kabilanci ko na abu, sai dai maganan ya za a haɗa kan al'umman ƙasa, ya za a tabbatar da zaman lafiya, ya kuma za a samu ci gaba. Idan aka samu wannan, to ina ganin tabbas za a samu ci gaba a ƙasa. Kuma kada 'yan jarida su manta, ba zan iya kawo section ɗin ba don ya ɗan kwanta mu akai, amma shi kanshi kundin tsarin mulki na ƙasa ya empowering ɗin 'yan jarida na su zama su ne idon al'umman ƙasa akan yadda ake gudanar da aiki na gwamnati da aiki harkokin da ke cikin ƙasa. Amana ne a hannunsu, kuma ya kamata ya zama sun ɗauke shi da muhimmanci.
Alhaji Ali Alƙali, ina dawo gare ka. Wani lokacin ana ga kamar akwai waɗansu manya a ƙasa waɗanda suke amfani da 'yan jarida don biyan buƙatun son rai ba biyan buƙatun ƙasan ba. Kai ka daɗe kana aikin jarida a kafofi da dama, ko ka lura da wannan?
Warai ba wai Najeriya kawai ba, kusan za ka ga mafiya yawan ƙasashen Afirka inda aka samu matsaloli manya za ka ga an yi amfani da kafafen watsa labarai. Misali, in muka ɗau rikicin da ya faru shekarun baya, kisan ƙare dangi a Rwanda tsakanin Hutu da Tutsi, daga irin wannan ya fara, ta gidajen rediyoyi aka fara zuwa ana propaganda, ana faɗan a ɓata wancan ƙabila, su ma wancan su je su ga editoci a shirya su ɓata wancan. Aka fara buga a jarida, a buga rahotannin ƙarya, a sa hotunan ƙarya, da haka ya fara. Sai da ƙasar ta zo ta gagaru kowa. To, kuma kowa a ƙasashen da suka ci gaba sosai, irin su Amerika da sauran manyan ƙasashe inda aikin jarida ma ake ganin ya kafu, bambancinmu da su sune su wanda suke ta ƙarƙashin ƙasa suke juya harkokin jaridar, yawanci ba su mai da hankali kan su haɗa faɗa tsakanin 'yan ƙasa a yi yaƙe-yaƙe, a yi ƙone-ƙone, a yi kashe-kashe ba da mai. Yaƙi ne suke na neman muƙami na siyasa. Wannan jam'iyya kowa ya san cewa kafa watsa labarai da kaza da wannan a bayanta take neman tasiri, mu kaudawa ne mu hau, ba dan amfani da jaridu ba da mujallu da sauran talabishin da gidajen rediyoyi ba. Amerika ba za ta samu galaba a yaƙin da ta yi a Iraq.
Alhaji Salisu, to idan muka lura irin wannan illa da wasu ke yi ta hanyar amfani da 'yan jaridu, shi ɗan jarida a karan kansa me ya kamata ya yi domin ya guje wa a yi amfani da shi a cimma buƙatu na son rai?
To alhamdulillah, kamar yadda na faɗa ɗazu, farko ya kamata ɗan jarida a kowane irin ma'aikata yake aiki, ko da ma'aikatan cikin gida ne, ko na gwamnati ne, ko mallaka ne na 'yan kasuwa, ko ma'aikata ne na ƙasan waje, ya kamata ya san cewa yana da alhakin kare martaban ƙasan shi. National interest wani abu ne wanda ko a ainihin sashen horar da aikin 'yan jarida ana yin bayani akan mahimmancinsa. Kamar yadda na faɗa, ba wani ci gaba da za a iya samu a ƙasa idan ba a samu zaman lafiya ba. Duk wani abu da zai faru a bayan zaman lafiya yake. Na biyu, ya kamata kai ɗan jarida da ka tsinci kanka kana wannan aikin, ka dinga duba menene illan a yi amfani da kai a yaɗa ƙiyayya a ƙasa, ba a kan kai ka bai kaɗai kawai ba, a kan illan shi da zai haifar gobe ma 'ya'yanka, ma jikokinka, ma society ɗinka.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, a tuna fa, sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba.
Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamna Otuna Benue bai amince da kaba gandun dajin kiwo ba a jiyarsa daidai lokacin da ya jagoranci shugabannin siyasar jiya suka gana da shugaba Buhari. Muhammadu Kiriwa na mai yatti Allah na buƙatar kara saurarawa duk masu laifi a kashe mutane da sunan noma ko kiwo.
Ko ni ne aka yi bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni.
Ba a samu nasarar ganawar gwamnonin APC don shawo kan zubar da jini da shugaban jam'iyyar Oyegun ke ganin shirin zaben 2019 ne da fakewa da addini. Ko kabilanci. Jagoran almajiran shugaban Shia Ibrahim El-Zazzaki Abuja Nura Waziri ya raba takardar wa'adin mako biyu ga APC mai mulki ta matsa sako jagoransu ko ko su buƙaci hukumar zabe ta soke jam'iyyar.
Duk ka'idan kotu su saki Malam Said Zazzaki ko kuma za mu ɗauki matakin rubuta mu ainihin takarda don su soke wannan jam'iyya.
El-Zazzaki dai ya bayyana karo na farko ga manema labaru a hannun jami'an DSS tun Disambar 2015. Nasura da Ma'il Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu kuma za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan Arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan Arewacin Najeriya jawabai yau su ne Rabaran Musa Asake na ƙungiyar Kiristan Najeriya Kan, da kuma Malama Lubna Bintu Mukhtar shugabar wata makarantar Islama da ke Hotoro, Kano. Ga Rabaran Asake.
Masu sauraron mu musamman a Arewa, ina kawo muku gaisuwa. Ina dauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mutane mu a nan Arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu kashe-kashe kone churches da masallatai abinda muna roko yanzu haka musamman mu yan Najeriya a nan a Arewa ya kamata mu yi zaman lafiya sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin Fulani da manoma wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi. Ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan suke faruwa a taimaka a ga mu yi zaman lafiya. Gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka. Ba mu da wata kasa sai wannan kasan. Idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama ina za mu koma. Ina kira da babban murya da Krista da musulmi mu dukufa a sunan yan Najeriya mu talafi wannan gwamnatin mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba kungan a nan a Arewa yadda hargitsin nan yake ya sa mutane ba su so su zo su investment a nan a Arewa mu ne muna baya to mu goye bayan gwamnatin nan mu gan abubuwan nan fa muka sa su a baya tunda shugaban kasa ya na nema masu gaskiya mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan don wani lokaci mutu yakan fara da kyau sai ga gan surutai da suka ya sa mutun ya kauce to muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa abinda ke wahala mu a Najeriya shine addini ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa ayi kokari ayi abinda ba zai kawo mana damuwa ba sai gashi maganan corruption da muna fama wanda shugaban kasa ya sa a gaba wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa yayi a hankali wadansu kuma suna cewa duk wadanda an kama su da cin kudin gwamnati su mai da kudin ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya bane don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashi kudin gwamnati ba akan hanya ba a hukumta shi bisa ga doka amma kada a zabi wani a yi mashi hukunci wani kuma da aka sani yayi ba yi masa hukunci ba wannan ne yake sa mutane su fara shakkan gwamnatin to addu'a na da kira da nayi ga yan Najeriya mu daina yin gaba a cikin magana mu fara suka mu fara neman dalili ina kuma cewa gwamnati idan har kun samu mutum wanda ya kwashe kudade kun karbi kudaden nan a karba ai aiki da su ina fata wannan gwamnatin wanda muka santa an ce gwamnati da za ta yi mana gaskiya ne za a yi mana gaskiya
ita ma Malama Lubna ta ce dole kowa ya bayar da gudummawarsa saboda a samu zaman lafiya a Arewacin Najeriya
assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci sunana Lubna Bintu Mukhtar wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an ina kira ga ƴan uwana 'yan Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa, da jawo hankalin 'yan uwa gaba daya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta mu. Sanin kowa ne, kamar yadda muke a da, kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda daya. Siyasar Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka ɗauke ta, ita ta haifar da ƙabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya, wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba, sun riƙe kowa daidai. Ɗan wannan ƙabila na iya zama a cikin wancan siyasa, ɗan wancan ma na iya zama. Haka nan manoma da makiyaya mun san cewa wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa, ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba. Kowa dai ya dogara da kowa. To amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki, sai ya kasance su manoma ko 'yan wata ƙabila ne suna hamayya da makiyaya, wanda akasarin makiyaya mafulani ne. To sai wannan kiyayya da gaba ta shiga, kuma jagorori suna kallo burtalolin da makiyaya suke iyo, da kuma gurin da manoma su ma suke nomansu, kowa yana shiga hurumin ɗan uwansa, wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna da ta'annati da rasa dukiyoyin al'umma, wanda har yanzu shekara sama da 20 ana samun rikicin makiyaya da manoma, wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware, amma warwarewar ta gagara ba dan komai ba, saboda ana sanya siyasa a ciki. Uwa uba zamantakewar al'umma, sai kaga fada da yanke-yanke, wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga kananan yara yanzu. Za ka ga ɗanka ya je makaranta, amma na ɗan uwanka yana hari, har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan uwan nan naka, ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka nan da na al'umma da suke zaune tare, wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayenmu a da. Za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin 'ya'yan al'ummar unguwarsu, abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi. Wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu Najeriya ta Arewa, wanda komai yake da taɓarɓarewa. Mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta 'ya'yanmu, alhakin da aka ɗora mana na ayyuka, mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da Allah lafiya. Allah ya ba mu alkhairi, ya ba mu dacewa, ya ba mu zama lafiya, ya sa mu fahimci kurakuranmu, ya ba mu ikon yaya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka.
To nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To yanzu kuma ga labarai a takaice. Gwamnatin kasar China ta soki lamirin Amurka na take da yawancinta. Hakan kuna faruwa ne bayan da jirgin ruwan Amurka mai murkushe makami mai linzami ya gita cikin ruwan kudancin kasar ta China, wanda ake takaddama a kansa. A ranar 17 ga wannan watan da muke ciki ne, jirgin ruwan nan na Amurka da ake kira USS Hopper ya gita cikin ruwan da ke da nisan kilomita 22 daga tsibirin Hoyongan. Ma'aikatar tsaron kasar ta China a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce nan take ta kare jirgin nata na yaƙi, kuma ta ce ta ɗauki mataki na gano tare da tabbatar da cewa jirgin ruwan Amurka ne, inda nan take ta fatattake shi tare da yi masa gargaɗi. Sai dai wannan wurin da ake magana na yankin Hongai, China ta karɓe shi ne daga wurin wato ƙasar Philippines a cikin shekarar 2012. China dai kusan ta mallake ikon ɗaukacin kudancin tekun ƙasar, domin ko ta samar da wasu abubuwan da zai nuna cewa mallakinta ne.
Masu sauraro, wannan shine shirinmu na hudu na kuma ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya. Amma idan Allah ya kama gobe da safe, za ku ji wasu abokanan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Kada manta, idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzaya shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Za mu dadin Shiladin Ibrahim Ayawa da ya tani gabatarwa, da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shiri baki ɗansa kamar yadda kuka ji. Sai injinanmu John Ellison. Muhammad Lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC. Assalamu alaikum.